أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga korewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai, ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai, ya kuma ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani ke karantar da mu. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mana addu'o'in mu a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum nan ya gafarta wa mahaifanmu da malamanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu, ya kuma kyautata namu bayan nasu. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana albarka da zaman lafiya a Najeriya. Dukkan wani albarka da Allah yake ba wata al'umma, muna roƙon Allah ta'ala ya bamu a Najeriya. Dukkan wani sharri ko fitina ko bala'i da Allah ta'ala ke kare wata al'umma da shi, Allah ta'ala ya kare ƙasar mu Najeriya. Muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa shuwagabanninmu shiriya. Muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa mabiya tarbiyya da biyayya zuwa ga shugabanci. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu damuna wacce take mai albarka. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 10 a wannan wata na Ramadan, hijira shekara ta 1442 insha Allah. In akwai tambayoyi sai aka fara da su. Wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ya saka wa malam da alkhairi, amin ya hayyu ya qayyum. Tambaya ta ita ce, ina fama da basir for over 10 years. Ina ga wannan bature ne kenan. Ba na iya riƙe alwala, da zarar na yi alwala sai in yi hutu. Yaya matsayin sallah na? Zan yi ta canji alwala ne ko kuma yaya zan yi? Ina son yin tarawihi da tahajjud. A taimaka amsa mun wannan tambaya, abin ya dame ni, na gode. To, wannan tambaya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Uhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi ya amsa ta cikin Sharhul Mumti' ala Zadul Mustaqni' a mujalladi na farko, namba na 437.
yana cewa wanda yake da matsala na hutu da kuma yawan fitan bawali a jikinsa ta inda mutum baya iya controlling baya iya riƙewa ana kasa su gidaje biyu akwai wanda idan yana da matsalar fitsarin ko hutun zai dan gine na minti 15 20 30 idan suna zaka ji suna hutun but 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 haka yake hutu to a irin wannan hali in yana yi ne na dan lokaci kadan to zai yi jinkirin sallah sai kamar lokaci 30 minti 30 ya wuce sai kuma yayi alwala sai yayi sallarsa idan kuma ya zama ba tazara yana faruwa ne kawai duk bayan minti 1 sai ya faru misali kuma haka yake rayuwa a cikin sai to anan ba zai jira ba idan lokacin sallah yayi daga lokacin sallah yayi sai yayi alwala sai shiga yayi sallar su a wannan hali koda ku yana hutu insha Allah ta'ala Allah zai karbi sallar ta sa koda ku yana hutawa to zaka idan mutum ya zama ba time da yake samun tazara abun ya dauke ba wai zuwa yake dawo ba to a wannan hali a lokacin sallan zai alwala kawai yayi sallar sa koda yana hutu in bawali ne yake daga haka zai ci gaba da yi amma idan kuma akwai time ta gaitacce in abun ya zo zai minti 10 ko 15 ko 20 sai ya dauke to a wannan halin ba zai yi sallar ba sai ya jira abun ya zo ya dauke sai alwala yayi sallar in kuma yana tsammanin zuwan abun misali ana magariba min babin misal mu sai ana yi karfe 6 da minti 40 sai kuma yake tsammanin abun zai zo masa 6 da minti 50 to sai gaggawa ya sallar sa daga lokacin ya shiga gabanin ya fara in kuma zai zo masa ne 6 da minti 30 amma magariba 6 da 40 to anan sai bari sai abun ya zo ya dauke tukunna sai yayi don ba a yin sallah gabanin lokacinta so da haka a wannan hali idan naka bai daukewa sai ka ci gaba da yin alwala akan lokacin sallah sai ka shiga kai sallar ka wallahu ta'ala a'lam kuma haka za ka yi sallar tahajjud ko sallar tarawih idan ka zo masallaci kenan sai ka yi alwala a wurin take sai ka shiga sallah wanda kuma yake kusa da kai idan yana ji kuma ya gaba da yi hakuri bai kawar kar kai fushi da shi saboda wani zai ji ba zai iya hakuri ba na'am wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mace genotype AS za ta iya auren AS shi ma namiji dogaro da hadisin da ke cikin irwa'ul ghalil fi takhrij ahadithi manaris sabil hadisi na 1785 magana mafi inganci ba za ta aure shi ba a bisa ga fahimtar malamai saboda me saboda wannan hadisi ya bayyana daga cikin hikiman aure shine a yi aure a haihu kuma a yi iyaye masu lafiya hadisi ina da tsawo wanda wani mutum ya ga wata baiwar Allah ta mar kyau yana kaunarta ya zo ya ga ce yin halitta ina son ta manzon Allah ya kawar da kai saboda ya san family suna da wata jarrabawa akai haka sau biyu akai sau uku bai so ya aibata su amma sun yi shiru mafhum sai to bayan lokaci me ke faruwa na'am bayan lokaci sai manzo Allah ya ce tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mukafir bikum alanbiya yawm alqiyama wannan hadisi ya bayyana haihuwa da aihuwar ƴaƴa masu lafiya na daga cikin hikimar shari'a da yin aure mafhum sai daga cikin hikimar shari'a na aure shine a haihu kuma ƴaƴa masu lafiya AS genotype ne asalin major categories din guda uku ne akwai kanana kasan wadana amma manyan uku ne akwai AA shine normal akwai AS shine carrier akwai SS shine sickler idan aka tashi AA da AA in suka yi aure insha Allah ta'ala daidai ne za a samu ƴaƴa masu AA 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 insha Allah ta'ala haka ake kyauta da zato idan aka samu namiji AA mata AS ko ita AA shi AS ita AA anan ma za a iya aure saboda me saboda in an samu mai muni shine a samu AS amma babu tsammanin a samu SS sanannen abin da za a samu shine samar da kariya haka idan aka samu AA da SS suna iya yin aure wannan normal ne wannan kuma sickler ne mafi munin abin da za a samu shine AS amma SS da SS ba sa aure AS da AS gara a hakura saboda akwai tsammanin su haifar da sikila to kula ga wannan in kuna da AS da AS ta wali na shine kowa ya samu mai AA wadannan duk abubuwa suna da muhimmanci a gaba nan ai aure a je ai laboratory test ai screening a tabbatar babu HIV AIDS a duba genotype din shin is it normal ko carrier ne ko kuma sickle ne wannan al'amari ne mai matukar muhimmanci addini ya karantar da mu yin haka so kula ga wannan shawari na gare ku dogaro da wannan hadisi da fatawoyi na malamai shine hakura da yin auren shi yafi Allah ta'ala zai hada kowa da rabonsa sai dai kuma in badin wancan hadisi da muka amsa ne na cewa yin aure da ra'ayi babu haihuwa to wannan ko babin sa daban ana iya aure da babu mu'amala ta aure amma kuma wannan ba shi ake fata ba fata shi da a samu zuriya samun zuriya na daga cikin hikima ta aure mafhum sai kula ga wannan ita ce fatawa da malamai ke bayarwa wallahu ta'ala a'lam insha Allah aramma muna cikin suratul baqara sura ta biyu daga cikin jerin gwanan surorin qur'ani daga sama insha Allah ta'ala zamu tashi daidai kan aya ta nawa zamu tashi akan daidai aya ta 277 insha Allah to bismillah aramma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim in hamdihi wa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
جزاكم الله خيرا إن الذين آمنوا الله يتي للين جماعة سخي إيماني شرد فرقه وعملوا الصالحات سخة سيدة صلو سخة يأيوكا نقري sannan wa aqamu salata suka tsaye da salloli wa atau zakata suka bada zakka Allah yake lahum ajrukum inda rabbihim suna da ladan su a wurin mahalicin su wala khawfun alaihim babu tsoro gaba gare su na abinda za su tara a lahira wala hum yahzanuna haka kuma ba sa bakin cikin barin duniya wannan aya tana bayyana mana gara basa ne da kuma tanadi da Allah ta'ala yi wasu bayinsa da suka cika sharuɗa guda hudu ni da ku Allah ta'ala ya samu a ciki na farko ya ce innal ladina amanu lalle ne waɗanda suka yi imani menene imani imani shine at-tasdiq gaskatawa shine ma'ana ku lughatan ma'anansa harjan larabci shine ka gaskata wani abu shine kai imani da shi wa amma istilahan ma'anansa istilahi shine me اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح معنى ايماني الشريعه شيني زوتيرك تقول دوك ابن ده الله تعالى يا فدا cewa haka ne gaskiya ne duk abun da ya inganta a sunna a hadisi baka da kofanto akai wannan i'tiqadun bil qalbi abun da ka kulla a zuciyarka na imani ka yadda da shi ga dai arkanul iman guda shida so wadannan ababe dole kai imani da su shine na farko na biyu fadansa da harshe bakinka dole ya fada na uku gabbanka dole su yi aiki da wannan su tabbata shine wa aminu salihati sai suka yi ayyuka na ƙwarai shi imani baya yiwa a fade shi da baki ba aiki ba wajibi ne sai an yi aiki da gabbai gabbai sai sun shigo ciki so da kai mutum kawai ce yayi imani da Allah amma aikin sa bai yadda da Allah wannan bai zama yayi imani ba imani da Allah shine sai gaban mu sun tabbatar da abin da muka fadan nan mun yadda da shi mun amince da shi kuma muna aiki da shi shine innal ladina amanu wa amilus salihati lalle ne waɗanda suka yi imani da Allah ta'ala so da haka wajibi ne mun yi imani da Allah to mu tabbatar wannan imanin kokonto bai kawo masa ziyara mafhum tayyib nabi Allah ta'ala yace wa amilus salihat sai suka yi ayyuka na kware amalun salihun aiki na kware idan kuma za a yi sai a ce al-a'mal as-salihat ko al-a'mal as-salihat yayi shi da haka ya zama wa amilu al-a'mal as-salihat sai suka yi ayyuka waɗanda suke masu kyau saboda yin aiki shi ma sharadin imani ne wannan yasa al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yake cewa laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin al-iman ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal shi imani ba shi ne kawai mutum ya faɗa a na yadda da Allah dai a na aikata kaza ba a'a hakikanin imani shine me abun da ya tabbata a zuciya kuma gabbai suka yi aiki da wannan suka tabbatar da cewa gaskiya ne to duk abun da zuciyar mu ta kulla wajibi ne gabban mu sai sun aikata wannan tukunna zai zama mun yi me mun yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala don haka dole a samu imani sannan a samu aiki na kware duk inda Qur'ani ya kira imani ya kira aiki saboda aiki din shine practical interpretation na imanin da ke zuciya amma in babu aiki to ai ba za a tabbatar da cewa zuciyar akwai imani ba mafhum tayyib na uku wa aqamus salata sai suka tsaida sallah kusan duk qur'ani ban toge ba duk qur'ani babu inda Allah ta'ala ya kira siffofin bayi na kwarai ko muminai ko salihai ko kuma masu takawa ya bayyana siffar su daki-daki bai kira sallah a cikinta ba kusan duk qur'ani babu wurin in dai an ba da siffofi na bayi kai ko ba sallan farilla ba sai an kira ko sallan nafila ka duba misalai duba farkon bakara ka karanta baya ga wannan ka dawo ka duba farkon suratul anfal na uku ka dawo ka duba farkon suratul mu'minun na hudu ka zo ka duba cikin suratul furqan tun daga wa ibadur rahman ko nafila sai an kira ka duba farkon luqman ka ba duba farkon suratul naml kai duk inda Allah ta'ala ya kira siffofin masu imani siffofin mutane masu nagarta to sai kaga ya kira sallah a wurin ko ba a kira farilla ba sai an yi magana akan sallar nafila shine wa aqamus salat suka fi da salloli ita sallah ba wai cewa akai wa yusalluna ba a'a wa aqamu suka fi da ita akwai bambanci tsakanin yin sallah da me da kuma tsaida sallah su sun tsaida sallah ne wa aqamus salata kuma suka tsaida salloli to da haka muhimmin abu shine tsaida sallah ba wai yin sallah ba mafhum tayyib da haka abinda suka yi shine tsaida sallah tsaida sallah kuma shine yadda aka karantar da mu sallah mu yi ta yin ta akan lokacinta yin ta kamar yadda sunna ta karantar da mu mu yi tun daga karatun mu zuwa ga tsayuwan mu zuwa ga ruku'in mu zuwa ga sujadan mu zuwa ga tahiyar mu dukkan wani abu da zamu yi kaifiya na sallah sai mu yi yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar shine shiga cikin wa aqamus salah na hudu wa atawuz zakah sai suka bada zakka sallah haƙƙinta ya mafi na zakka amma kuma wurare da dama an kira sallah dan ana kiran zakka wa atawuz zakata a karatun shekaran jiya mun ce kalmar ata idan ta zo takan sa mafulaini guda biyu ne na saba za a ga fataha a kansu to anan wa atawuz zakata ga mafuli da ina na biyu ya zo mahzub me za a kaddara sai a ce wa atawuz zakata mustahiqiha wa atawuz zakata al mustahiqiha sai suka bada zakka ga waɗanda suka cancanta a basu suwa suka cancanta a basu ba ne sai a rama ka nemo mana
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
Wannan cikin suratul tauba aya ta 60 Allah ta'ala ya gaya mana jinsin mutane takwas za a ba wa zakka. Na farko innamas sadaqatu, abun sani kadai zakka ana bayarwa ne ga wa lil fuqara, ga fakirai. Na biyu wal masakin, miskinai. Na uku wal amilina alaiha, da masu aiki akanta. Na hudu wal muallafati qulubuhum, da wanda ake so a jawo zukatansu zuwa ga imani. Na biyar wal gharimina, ga wadanda bashi. Wa fi rikabi, da kuma wanda za su suna neman kudin fansa su sayi wuyan su. Na shida wal zalimina, da wanda bashi ya musu yawa. Sai na bakwai nawa? Wa fi sabilillahi, da kuma a tafarkin Allah. Wa bani sabil, da wanda yake matafi guzuri ya kare masa. Sai Allah yake faridatan minallah, wannan farilla ne daga wurin Allah ta'ala. So wadannan su ne guda takwas da ake ba wa zakka. Don haka in mun zo nan sai mu ce wa atahu zakata al mustahiqiha, wadannan categories guda takwas su ne suka cancanta a ba wa zakka. Mafhum? Tayyib. So kula ga wannan, kuma a kullum ake ba da zakka, mu yi kokari idan Allah ya rufa mutum asirin duke cire zakka ya cire ta. Saboda kullum ka sani cewa hannun da ke bayarwa ya fi hannun da ke karba. Ka gode wa Allah da kai Allah ya ba wa hali da zaka cire ka ba wani yake bukata. In fada Allah ga dama rana ɗaya sai ana kai bashi, sai zama gaba kai za a ba wa zakka. Amma yanzu sai Allah ya baka ikon kai za ka bashi zakka. So kula ga wannan yake bayyana mana, duk time da Allah ya rufa mutum asiri kada cire zakka ya gagare shi. Zakkan nan fa a cikin dukiya is only 2.5% ne, 2.5 cikin 100, ko kuma 1/40 ɗaya cikin 40. Idan kana da naira miliyan 40, zakkar fa miliyan 1 ce, shi ne 1/40, kuma shi ne 2.5. kaga ai ba wani abu ne na abun ya zama wani abu ba a ciki. Only kashi ɗaya cikin 40, Allah ne baka duka 40 ɗin, sai ce to ba wane kashi ke, kuma bai ce maka sai wane ba. A cikin waɗannan guda takwas ɗin, mai yiwuwa wani na kusa da kai ya shigo ciki, mai yiwuwa kaga babbanka, ko kaga kawunka, ko kaga wani makwabcinka, ko wani amininka yana yin amfanuwa da ita. Amma duk da haka wasu yana gagararsu, musamman idan rufin asirin yana ƙaruwa. In yana da miliyan 2 yana iya ba da zakka, ran da ya kai miliyan 10 kuma sai zakkar ta hana shi yin bacci. Yana tunanin ta yaya a cikin 10 nan ya cire ya ba da wani abu. Nawa ne zakkan miliyan 10 gaba ɗaya? Ten 2.5, 250 ne fa zakkar miliyan 10. Naira 250 da Allah ne mai wahala a wannan wurin. Allah ya baka miliyan 10 ya ce ka taimaka wanda 250 kuma a tsaya musu, kuma shi ya baka. Kai dan adam mai wuyan gane hali. Allah ta'ala ya ce waɗanda suke waɗannan ababe guda huɗu, lahum ajruhum inda rabbihim, suna da ladansu a wurin Allah. Masu imani da aiki na ƙware, Allah ya kira falala da yawa da zai musu a lahira, amma mafi girman lada, in ji Ibn Abbas radiyallahu anhu, shi ne Allah zai ba su aljanna ta firdausi. Ƙara ma za ka nemi wani aya?
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا.
Wannan cikin suratul kahfi aya ta 107 da kuma 108. Kana tsayawa inda ya tsaya saura ayoyi guda biyu ka kammala sura din. Kammala ta kuma shine aya 110. Muhallu shahid, Allah ta'ala yace innal ladina amanu wa amilus salihati, lalle ne wanda suka yi imani da aiki na ƙwarai. Sai yace kanat lahum jannatul firdausi nuzula, ita aljannar firdausi shine masaukin su a lahira. In aka ce maka in ka gamu da shi aljanna ka ce a lahira, ka ce ina ne masaukin ka? Sai ce aljannatul firdaus, shine masaukin. Yanzu ko a nan Najeriya Abuja, wanda yake mai tama ai gani yake babba ne, ko yana a Sokoro ai babban mutum ne, to amma bari a lahira ka ce mutum ina kake, ce muna aljannan firdaus, ai ka san su ne manyan. Kuma Allah ta'ala yace la yabghuna anha hawla, kuma ba za su taba neman a canja musu wuri ba. Duk wata ni'imar duniya in dai buri kake da shi, in ka kai kanta kana kallon gabanta, duk ni'imar duniya ko me aka baka kana iya kallon ina ma da kaza ne. Amma ita aljannan firdausi yadda Allah ya kira ta, shine ba mutumin da zai shiga cikin ta ya nemi wani abu kuma. In an ce kana neman tsari, kana neman canji, baya zuwa canja masa. In dai aljannan firdausi ne, ba mai shiga firdausi ya nemi canji. Saboda me? Saboda innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha wala. Za su dawwama a cikin ta, kuma ba sa neman kowane irin canji. Ba mai bukatar a canja masa wani bangare, ba wanda yake bukata. To wannan shine falahum ajruhum inda rabbihim. Kuma a can sai aka ce innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum, ba a kira sallah da zakka ba, anan an kira me dalili? Saboda as-sala wa zakka suna cikin a'malus salihat din ne. Kawai misali aka bayar, as-sala wa zakka min al-a'mal as-saliha. So kawai an bada examples ne na ayyuka na kwari, sai aka ce suka tsaye da sallah, suka bada zakka, sai aka yi abinda malaman balaga ke cewa al-itinab, zikrul khas ba'da al-am. An kira ayyuka na kwari, sai aka bada examples, misalai, akwai sallah, akwai zakka. Waɗannan misalan ayyuka na kwari ne, amma ba wai an kammala kiran ayyuka na kwarai din ba. Wala khawfun alaikum, sannan ba sa tsoron zuwa lahira. Duk mai imani idan zai ba duniya, Allah yana amintar da shi tun bai tafi ba. Idan ajalinsa ya zo dab, zai samu wata nutsuwa da za a ga sha'awa yake tafi, ba wai ya zauna a duniya ba. Saboda daga an fara hakaito masa me zai samu a gaba, sai gane can din ya fi nan. Mafhum? Sai gane can din ya fi nan. Kula ga wannan, sai ga da gaggawa yana ta awanya tafi can. Wala khawfun alaihim, kuma wala hum yahzanun, sannan ba sa bakin cikin barin duniya. Saboda me? Saboda hankalin su ya riga yayi can nan, duniyar sun ma manta da ita, sun goge ta a cikin duk sinadin su gabaki daya. Allah ta'ala ka samu a cikin masu imani da ayyuka na kwarai. Allah ta'ala ka samu a cikin ma'abota aljanna ta firdausi. Na'am.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين.
يا أيها الذين آمنوا الله يسي ياكو ما في إيماني اتقوا الله قويتك وزوأك الله وذروا ما بقي من الربا ku nisanci abin da ya saura na riba in kuntum mu'minina, in ku masu imani ne. Ya ayyuhal ladina amanu, wannan tanbihul mukhatab ne, wato jan hankalin abokin zance. Duk duniya babu wani suna da Allah zai ja hankalin mu da shi, kai ce sai ya ayyuhal ladina amanu. In aka kira mu da wannan suna, yafi kowane title daɗi a duniya. Ya ku masu imani. Na'am. Ya ku masu imani. Ya ayyuhal ladina amanu. Ya ku masu imani. Babu wani sunan da ya kai wannan. Sai ce ittaqu Allah, ku yi tagawa zuwa ga Allah. Ma'anan ayar shi ne ya ayyuhal ladina amanu li imanikum ittaqullaha. Ya ku masu imani, dalilin imaninku ku yi takawa zuwa ga Allah ta'ala. Kalmar taqwallah na daga cikin kalmomi da suka maimaitu fiye da kowane kalma a Qur'ani, kuma na daga cikin kalmomin da Allah ta'ala ya nuna alherin duniya da lahira gaba ɗaya a jikinsu. Babu wani abu na alheri da mutum ke nema a duniya da lahira face takawa ta iya bashi. Kowane irin alheri ne a duniya ko lahira, wallahi alim takawa na bayarwa. Me ma'anan taqwa lughatan shine alwiqaya, ka samu kariya daga wani abu. Na kan kyamati fassara taqwa da kawai a ce tsoron Allah, don ma'anar bai fito da hakikanin ma'anar taqwa da. Akwai karancin vocabulary a Hausa. In ko ba karancin su, to muna da karancin gane kalmomin da zai fassara. Saboda ka samu Bahaushe yana tafsiri, in yace taqwa Allah sai ce me? Tsoron Allah. In yace khashyatullah, tsoron Allah. In yace khawfullah, to anan gizo ke saka. Kuma kalmomi ne da ba wai ma'anarsu ba dai ba ne. meyiwa suna dai tarayya ta wani bangare tunda duka na komawa ga Allah ne amma ma'anar su daban-daban ne amma muka zo tafsiri sai a fasara duka guda uku da kalma ɗaya tsoron Allah tsoron Allah tsoron Allah alhali khawful la shine tsoron Allah an kace khawful la tsoron Allah to shi yayi amma taqwa la da khashiyatul la su kuma ba a takaita su kwanta tsoron Allah sai an ƙara bayani ma'anar ta fito fili مفهوم طيب هكا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا قوم اتقوا ايماني كيتقوا زوا غا الله اتقوا الله كيتقوا زوا غا الله الله تعالى سي كيرتا تقوا زوا غريش زا اي مفهوم حقيقه ديفينيشن نتقوا دي في كوواني غميوا كما يد معلمي سوكا فدا شيني ديفينيشن نتالك بن حبيب definition din Tariq ibn Habib ya fi kowane definition din takawa fitowa fili Tariq ibn Habib tabi'i ne tabi'ai sun shiga cikin halin jarrabawa da fitintunu da musibu kala-kala sai suka zo wajen su suka ce ga halin da muka samu kanmu a ciki meye mafita sai ce fa atfi'u habi taqwallah ku maganta dukkan wata damuwa da takawa ta Allah sai suka ce wa ma taqwallah me taqwallah sai ce an ta'amal ta'atallah على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله تخاف عقاب الله ma'anan takawa shine kai biyayya zuwa ga Allah wajen aiki da haske daga wurin Allah shine abun da ya saukar na Qur'ani da Sunna kana neman aljanna ka nisanci sabon Allah wajen aiki da karantarwar addinin sa kana neman kariya daga wuta wannan shine ma'anan takawa kaga takawa ta shi zata kace cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah saboda an ta'amal ta'atan Allah ne da kuma me wa takhafu iqab Allah to kaga ya zama cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah don ta kunshi yina yi bari na bari amma me yasa ko ba a ce ta'atun Allah ba saboda nan kuma wa an tatruk ma'siyat Allah mafhum bai don haka Allah sai ja hankalin mu yace ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku masu imani ku yi takawa takawa ita ce wasiyar Allah ta'ala zuwa gare mu
wa laqad waffana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah wa in tashkuru fa inna lillahi ma fi
السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا وان الايه دي ده من سوره النساء ايه 131 الله تعالى يقول ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله حقيقه من وصيه ga wadanda suka rigaye ku da ku kanku ku yi takawa zuwa ga Allah هي وصية الله للأولين والآخرين إذا كانت وصية تنفرق الدنيا كما إذا كانت وصية الله حركت الدنيا شيني أن اتقوا الله أنا أسأل الله إذا ميتك وذروا كني سنك كبجي ما بكي من الربا جبتا وانا أبن دي ثورة كوكم وانا أبن دي نربا إن كنتم مؤمنين إن كما في إيماني إن دي كنا دي إيماني dukkan dukiyar da aka ce riba ne haramun ce to ku nisance ta kaga sanda Allah ya kira mu da sunan imani yace mu yi takawa gare shi sai ce mu nisanci dukkan wani abu na riba in kuntum mu'minina in kun kasance masu imani mafhumul mukhalafa in kuna da imani dole ku nisanci riba in ba ku da imani fa sai ku ci riba shine mafhumul mukhalafa matakar akwai imani za a nisanci riba matakar babu imani kuma fa za a ci riba to da ka duk inda kaga mutum na ci riba to babu imani ne wani lokaci kuma ba ma gane fa girman laifi mutum sai zai karbi kudin riba shi bai dame shi bai yana gani kawai kudi ne normal musamman dabi'a ce ta mutum musulmai a duniya musulmai sun fi nisanta abincin da kai sai aka ce haramun ne fiye da abin da aka saye shi da haramun aka ce yanzu naman kare haramun ne a musulunci naman alade haramun ne a musulunci in kace musulmi shi ba zai iya ba ko a tsautsaye ya ci ya dauka nama rago ne sai ya marta yayi harawa amma an kace kudin riba ne fa wannan kawai ai yujiri ne aka sayo kaji ya ci sai Allah ya ce mana ba zai ji komai ba saboda dabi'a ta mu mun fi kyamatar abincin da kai yake aka haramtar fiye da abin da soft din kudin ne aka haramtar
na'am
alhali kuma a wurin Allah dukkanin su haramun ne sai an nisance su min babil misal akwai hadisi dake bada tsoro akan cin riba da annabi tsira da aminci tabbata gare shi yayi mana muqarana wato comparative analysis tsakanin zina da riba yace dirhami ɗaya na riba ko ka ce naira ɗaya ta riba ko riyal ɗaya na riba ko dalar riba ko fandin riba guda ɗaya zunubin da laifin a wurin Allah ya fi zina da aka yi sau 36 wannan hadithi ya cikin sahihul jami hadithi na 3375 hadithi ne sahihi wannan ƙwaya ɗaya laifinsa ya fi mutumin da san da ya zina sau 36 a rayuwarsa wannan ƙwaya ɗaya jama'a maganar ba babba ba ce idan wannan ba ta daki zuciyarka sosai ba bari in ƙara baka wani misali manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce ribar nan da kake gani tana da ƙofofi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 har 71, 72, 73 masallacin nan ƙofa nawa yake da shi in ka ce uku ne sai in ce 5 saboda akwai ɗaya ta nan ɗaya ta nan to masallaci na da ƙofa 5 to gina katanta riba kaman gini ne aka yi shi kaman hall sai aka yi ƙofa 77 ƙofar daraja ce wajen zunubi sai annabi yake mafi ƙanƙantan laifin riba mafi ɗan auta a cikin laifin riba ɗan ƙarami a cikin laifin riba shine kwatankwacin mutum ya auri mamarsa ya riƙa mu'amala da ita yadda babansa ke mu'amalar aure da ita hadithin iya cikin sahihul jami hadithi na 3575 annabi yace ar-riba 73 baban aitharuha ay yankaha ar-rajulu ummuhu wa fi riwayatin ay ya'ti ar-rajulu ummuhu mafi kankantan laifin zina riba dan autan riba dan autan a cikin 73 mafi kankanta wanda shine dan karamin to zunubin dai ne da mutum ya daura aure da mamarsa ya ajiye ta a daki a gida yana mu'amalan aure kamar yadda babansa yake yi da ita misalin ya fito fili wani abu ba daɗin maka kwatanta shi saboda ba abin da ya kai ɗan wake gaurayuwa to wani abin ya wuce ɗan wake to wannan ba a cikin 73 wannan shi ne ɗan ƙaramin laifin shi ne smallest laifin shi ne wannan arriba 73 baban aitharuha ay yankaha ar-rajulu ummuhu mafi kankanta shine mutum ya auri babarsa ay ya'ti ar-rajulu ummuhu ko mutum ya je wa mamarsa ya mu'amalance ta yadda babansa ke mu'amala da ita na aure duk rashin fahimtar mutum ai ya san wannan abun babu dadin ji ba ka ji shi ma bai da dadin ji shi yasa dukkan dukiya da aka ce akwai riba a cikin ta akwai abun tsoro in za ka yi kasuwanci in za ka yi sana'a in za ka yi mu'amala ta dukiya in dai kana son albarkar dukiya to tun da wuri ka gane ina kofin riba suke sai ka tattoshe su sai ka huta duk inda yake kofar riba sai ka kulle shi sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina in kun kasance ku masu imani ne to ku nisanci riba sai ce me
fa in lam taf'alu fa'dhu bi hawlin min Allah wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun
fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hana ku da aka yi cin riba ba fa azanu bi harbin ana muku shela na yaki minallahi daga wurin Allah wa rasulihi da manzonsa in wa in tubtum in kun tuba falakum ru'usu amwalikum to anan shari'a ta bar muku dukiyoyinku shine aslu amwalikum la tazlimuna ba za a bari ku yi zalunci ba wa ratu zai da muna ko ba za a bari a zalunce ku ba shi addini tsarinsa shine ba za a bari ka cuci wani ba ko ba za a bar wani ya cuce ka ba mafhum tayyib Allah ta'ala yake fa in lam taf'alu idan ba ku aikata wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ba na me nan izantar riba inda ba za ku nisanci da ba ku ce sai kun ci riba to fa azanu ana muku idilani announcement ga me shelai na faɗa ina matiya riba suka ce ga sunan to bi harbin minallahi wa rasulihi ku yi shirin yaƙi ga Allah da manzonsa a wannan ɓangaren ku kuma ɗaya ɓangaren ku ku yaƙi Allah da manzonsa shi yasa imamu malik rahmatullahi alayhi ya ce tasaffatu kitaballah na bubbuɗe qur'ani ina binsa shafi shafi yace ni dai bayan shirka ga Allah ban ga wani zunubin da yake cin riba ba a cikin qur'ani ban ga wani zunubin da yake me yasa yace saboda kalmar da Allah yace fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin minallahi wa rasulihi qur'ani arama duk qur'ani akwai inda Allah ya magana da masu imani a farkon aya yace kuma fa azanu bi harbin minallahi wa rasulihi da fa masu imani ake magana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa azanu bi harbin minallahi da fa masu imani aka fara kuma aka ce masu imani in ba ku daina ba ku yi shirin yaki yace shi dai duk qur'ani bai ga bala'i da abun tsoro irin wannan maganar ba da Allah yake fa azanu bi harbin minallahi wa rasuli wa in tubtum amma sai Allah ta'ala yace idan kuka tuba to shine dadin musulunci in ma kuna cin riba ko kuna kowane irin sabon Allah ne wa in tubtum in kuka tuba to a musulunci al-islamu yajibu ma qablahu dukkan abun da aka yi gabanin tuba to Allah yana yafewa in gabanin musulunci ne in yau mutun ya musulunta duk laifin da ya gabanin ya musulunta Allah ya yafe masa al-islamu yajibu ma qablahu wa tauba tajibu ma qablaha in kuma mutun zunubi yake ko na cin riba ne ko wani sabon Allah yake ko me in ya tuba yana tuba daga nan Allah ya yafe masa komai da komai sai sa Allah yake cewa wa in tubtum in kuntuba falakum kuna da ru'utu amwalikum ay aslu amwalikum asalin dukiyar ku nan kuna tuba to yanzu kuna da ita a ka'ida ta malamai da suka hada wannan aya da ta farko da muka karanta a karatun jiya ta 275 da 276 shine cewa fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah sai suka ce a magana mafi inganci din mutum ya tuba in yana da halin da zai gane ga kudin riba a yanzu a cikin dukiyar a yau ga kudin da ya zo masa na riba maybe 1% ne ko 2% ne to take sai cire wannan ya ce a bana bukata in kuma a baya ya ci riban ya wuce wannan Allah ta'ala ya yafe masa sai sa aka ce me fanta hafalahu ma salafa wa amruhu ila Allah amma a yau kuma abin da ya karu fa to sai ka hakura da shi sai sa aka ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum shine aslul amwal aslul amwal nakule la tazlimuna Allah ta'ala yace ba za a bari ku yi zalunci ba wala tazlimuna kuma ba za a bari a zalunce ku ba ku ba za ku yi zalunci ba kuma ba za a bari a yi mai ba a zalunce ku ba shi yasa Allah ta'ala ya ja hankalin mu ya hana mu cin riba ta kowane irin bangare kuma riko ya siffata da cewa mu masu imani mu zuwa sanje ta saboda siffar da take mai karuwa rubi zuwa rubi rubi zuwa rubi araba ne mana aya
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون
wannan cikin Ali Imran aya ta 130 Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ko لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا قوم إيماني kada ku rika cin riba wacce take ninkuwa daga lokaci zuwa lokaci ita siffar riba za a samu tana ninkuwa ne akwai riban fadl akwai riban nasi'a shine riban fadl wanda take karuwa nasi'a kuma in ka ajiye zuwa lokaci kaza za a baka kaza shine akwai wani ajali nata Allah yake kada ku yi wannan in kuka nisanci ba sai za ku yi nasara la'allakum tuflihuna tabbas akwai alfalah akwai nasara akwai ribatuwa in har kun nisanci ba insha Allah ta'ala za ku yi nasara mafhum tayyib Allah ta'ala ya ba mu ikon nisanta riba na abu
wa in kana rubbun فنظرة إلى مسرح وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون
wa in kana zu usratin idan ya kasance ma'aboci kunci ne fa nadiratun sai a jinkirta masa ila maisara zuwa lokacin da zai samu yalwa ko sauki wa an tasaddaqu amma idan za ku yi sadaka khairul lakum shi yafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in har kun kasance kuna sani wa in kana zu usratin in ya kasance ma'aboci usura ne kalmar daga usurun na kunci ne ta furuwar al'amari in mutum wannan ana magana ne akan bashi kuma yanzu ka duba qur'ani an shiga riba an kammala an da cikin masu imani an koma magana riba yanzu an zo kan bashi kai ne kake da makwabci zai same ka yace da Allah Alhaji Muhammad ina da dan damuwa a taimaka min da bashin naira 50 akwai matsala ta jinyar yara akwai kudin makarantar yara kuma nayi duk kokari Allah bai bani ba ina sha'awan a taimaka min da bashi idan Allah ta'ala bani dama daga nan zuwa kwana 90 ko wata uku zan biya ka aya ta gaba da zamu shiga ta duda gaba kuma da bayanin yana ake rubuta bashi to sai kuka yi wannan yarjejeniya din da shi to yanayi da jarrabawa daga wurin Allah subhanahu wataala akai wata uku ko kuma ince kwana 90 Allah bai bashi ba sai zo ne mai ce da Allah dan kara masa ajalin nan kudin bai samu ba to anan a musulunci halal ne ka kara masa amma ga wanda kuma yake da halin biyan bashi ya ki biya shi kuma ba a masa jinkiri saboda zalunci ne ba da tazara ga wanda ke da halin biyan bashi ya ki biyan bashi mafu tayyib za ka sai Allah ta'ala ya ce wa in kana in ya kasance zu usrati ma'aboci usura ne na'am ma'aboci kunci da bai da hali talaka ne fa nadiratun sai a jinkiri al-intizar kenan ila maisara zuwa ga al-yusuf zuwa ga time da Allah zai sauke masa da wannan malamai suka ce kara jinkiri ga wanda bai da halin biyan bashi wajibi ne wajibi ne in kana da halin shi ko ba zai biya 50 din ba ka kara masa ko wata ɗaya Allah ya bashi hali ya biya malamai suka ce dalilin wannan aya wajibi ne matukar babu any alama na bayyana cewa ganganci yayi in akwai ganganci to anan babu uzuri amma in dai Allah ne bai bashi ba kuma iya ne ma amma bai samu ba to jinkiri gare shi wajibi ne shine fa nadiratun ila maisara wa an tasaddaqu wa fi qira'atin wa an tasaddaqu ana iya yin shadda akan sadu tasaddaqu sai zama ta tasaddaqu kenan amma in kuna da hali sai ku yi sadaka da wannan kudin ka kira shi ka ce masa malam jodo mai yace na'am wannan kudi da nake bin ka bashi 50 a wata uku ya wuce baka biya ba na kara wata ne baka biya ba to na kira kan ce maka kasuwa da nake Allah ta'ala ya sa yau na turi ban naira 200 kula ga wannan 50 din na bar maka ita a madayin sadaka na ya ce maka shine wa an tasaddaqu khairul lakum amma ku yi sadaka ku yafe shi yafi alkhairi in kuntum in kun kasance ta alamuna kuna sani shi addini yana da sauki kuma yana karantar da mu sawwaka wa juna yana karantar da mu kyautata wa juna yana karantar da mu yin jinkiri ga juna kaga wannan al'abarin baci ne amma addini yana karantar da kai kai hakuri gare shi kai jinkiri gare shi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi na'am
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون
واتقوا يوما كجزورا ونوني كي كف كف ونوني كدوك إذنا دقا ونوني turja'una fihi da ake mai da ku a cikin sa ila Allah zuwa ga Allah thumma tuwaffa kullu nafsin sai a saka wa kowace rai ma kasabat abinda ta aikata wa hum alhali la yuzlamuna ba za a zalunce su ba Allah ta'ala yace wattaqu yawman ku yi kaffa kaffa da wani wuni wannan yana nufin takawa lugatan ne shine ku nemi shamaki daga jarrabawan wani wuni wani wuni kenan yawmul qiyama ku yi kaffa kaffa da wurin qiyama abubuwan da ke faruwa a wurin qiyama da yasa aka ce dan adam ya kaffa kaffa da su saboda karancin lokaci ba sai mun kawo ayoyin ba bari in bada misalan na farko a wurin qiyama aka ce dan adam zai guduwa mamarsa da babansa da iyalinsa da ɗansa a wurin qiyama shine babu alaka tsakanin wane da wane ta yanke ba mai tambayan ya ina ban ga fa Zaidu anan ba ba mai tambayan wannan in aka zo filin qiyama zamu tsaya a filin qiyama shekara dubu nawa shekara dubu hamsin shekara daya biyu uku hudu biyar shida sai ni shekara dubu hamsin ana tsaye tsakaninmu da rana yanzu approximately akwai 147 million kilometers za a kawo dunuwu sham za a kawo ranar kusa da kanmu kamar za ka daga hannu ka taba ta kamar za ka daga hannu ka taba ta shine dunuwu sham na biyu akwai sanya skedi za a zo a sanya skedi ga dama ga hagu na dama ayyukan alkhairi na hagu kuma ayyukan mutum na sharri skedin duniya aka ce yana da hannaye biyu mai nauyi ne yake sama ko yake ƙasa mai nauyi yana ƙasa amma skedin lafiya mai nauyi ne yake sama mara nauyi shi yake yin ƙasa amma mai nauyin sai ya tashi sama sai a riga ɗauko ayyukan mutum ana magana sallah zakka azumi ana sawa can sai a ɗauko cin naman mutane zagin su sai a ɗora sai ka ga skedin yana ta sama da ƙasa yana jijjiya ba shi kaɗai sannan za a zo a yi nashrud dawawin ba wa mutane takardunsu wanda aka ba shi littafinsa da hannun dama take insha Allah ta'ala sai ya je aljanna wanda aka ba shi littafinsa da hannun hagu sai ya tafi ina sai ya tafi wuta na hannun hagu idan za a ba shi sai an huda cikinsa da hannun sai a ba shi ta bayansa wara a zahari da hagu amma sai hannun ya shiga cikin ya hudu ya fito ta baya sannan a zo a samu sirati da yake a jaku mina sha'ari wa a haddu mina tsaye a kan wutar jahannama yake siratin sirarantansa ya fi zare sirarenta kaifinsa ya fi bakin tafabi kaifi kowa sai ya zo hauyi kansa tukunne kefale ya shiga aljanna in mutum ya taka ya fada shi kenan ya halaka kowa sai ya bi kansa duka waɗannan abubuwa za su faru ne a filin kiyama hatta annabawa na Allah kowa yana nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake ji annabi Muhammad ne kada ya sallallahu alaihi wasallam zuwa yace to amma bayan shi kowa ta kansa yake ji ba wani wanda yake yi wani abun kiri kowa yana ji da kansa ne saboda me saboda jarrabawa filin kiyama ta kai iyaka babu wani wuni mai tada hankali irin wunin kiyama babu shi a cikin ukta hal turidina sa'ada akwai hadisi hasan da manzo sai yake cewa inda za a zo a filin kiyama ana auna aikin mutum ana auna aikin babar sa afwan mutum zai rika sha'awan ina ma a samu babar sa ta zalunce shi dan a dauki ayyukan ta na kware a bashi ko a dauki zunuban sa a kara mata babar sa da ta haife shi tasawwara wannan a ce mahaifiya da ta haife ka dubai da muke jin tausayin iyaye da jinkai da yadda suke tausayin mu da jinkan mu amma a filin kiyama dubai da za a zama Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa turja'una fihi ai turja'una fi hadha al-yawm ila Allah zuwa ga Allah saboda a kiyama zuwa ga Allah ake mai da mu me yasa aka ce ake mai da mu saboda daga gare shi muka zo mu dukkaninmu daga wurin Allah muke kuma gare shi za mu wani za ce ba a ce za mu je ba sai ka ce muke komawa dan daman daga wurin sa muka tafi kuma summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sai a saka wa kowace rai abinda ta aikata. Wallahi asirin kiyama ba a rage maka ko da 0.1%, duk abinda ka aikata da shi za a saka maka. Wa hum la yuzlamuna alhali, ko mutane ba sa ne ba a zalunta su, ba wanda zai zalunta wani a filin kiyama. A duniya ana iya zalunci, ana iya ai hukunci ai kuskure, amma a wurin Allah ba a zalunci, kuma ba a ne ba a kuskure. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Allah ta'ala ba zai bari a zalunci kowa ba, ko da kwatankwacin kwayar komai ya ba mai dauka maka, komin kankantan aikinka ba za a dauke shi a filin kiyama. Duk abin da ka gani naka ne, kuma an yi assessing ɗinka ne 100%. Babu wani abin da aka maka rufa-rufa a taimake ka, ko wani abin da aka yi don a cutar da kai. Ranar hisabin da ake yi examination ne na 100% daidai ne. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Allah ta'ala ya samu wani a wurin filin kiyama. Allah ta'ala ya sa celinmu ya yi nauyi na ayyukanmu na kwarai. Allah ya sa mu a cikin jama'a da za a inuwantar da su a filin kiyama. Allah ya ba mu ikon ketare sirati a cikin sauki. Allah ta'ala ya ba mu ikon shiga aljanna a cikin sauki. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma walli alayna umurana khiyarana wa la tuwalli alayna umurana shirarana. Allahumma kun ma'ana wa la takun alayna. Allahumma taqabbal du'aana. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkaha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله تعالى أعلم.